الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 24 ga watan Jumadal Ula hijratu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 28 ga watan 12 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Lum'atu li'tiqadil Hadi ila Sabilir Rashad na Ash-Shaykhul Imam Abu Muhammad Muwaffaquddin Abdullah ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am kamar ni wai hukuncin jinkirtar da zakka gabarin lokacinta watan da mutum ya saba fitar da zakka yayi lokaci yayi to amma sai jinkirta fitar da wannan zakka matukar babu wani uzuri mai karfi yin haka haramun ne kamar yadda jinkirta sallah gabarin lokacinta haramun ne haka jinkirta zakka gabarin lokacinta duk wanda yake jinkirtar da zakka gabarin lokacinta ba tare da wani uzuri ba ya zama wajibi akan shi ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma tare da cewa dole ya lissafa ya kididdiga ya bada domin cikar fa'ida ita zakka yana halatta a gaggauto ta kafin lokacinta an gane ku jinkirta ta shine baya halatta amma gaggauta ta kafin lokacinta wannan yana halatta ma'ana sauran wata daya ko wata biyu da abin da yake kama da haka ba laifi mutum yana iya gaggauta zakkar shi ya fitar da ita ya bada ta ga waɗanda suka cancanta a ba musamman in ya kasance mutane suna cikin kunci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓi zakka ta wasu daga cikin sahabbansa na shekara da shekarar da za ta zo a gaba shine anan malamai suka ce musamman in jama'a suna cikin bukata suna cikin kunci to ba laifi mawadaci yana iya gaggauta zakkar shi kafin lokacinta ya bayar da ita balma ta kusan shekara biyu yana iya badawa ta wannan shekara da shekarar da za ta zo kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma lokacinta yayi mutum ya jinkirta ta ba tare da wani uzuri ba wannan haramu yana daga cikin uzurin kai babu kudi a hannunka, duk kaya ne, kuma ka riga ka kimanta waɗannan kaya da suke hannunka, ya kai nisabi, ya kai zakka, to kana jiran ka sayar da wasu kaya ka samu kudaden da zaka bayar, to wannan uzuri ne. Ko kuma kasancewar wata rashin lafiya ta kwantar da mutum bai samu ba, yayi kididdiga, yayi lissafi, ya san menene yake kan shi, to wannan duka uzuri ne. Amma da zaran uzurin ya gushe, to mutum ya gaugawa ya zartar da abin da yake na haƙƙin Allah a kansa. Na'am. Kamar ni washin yana halatta mutum ya kaunaci wanda yake ba musulmi ba, haramun ne kaunar wanda yake ba musulmi ba ko mun kusacin ka da shi. An gane ku shi dai bawa a rayuwarsa ba waɗanda suka fi kusaci da shi sama da mahaifa, uwa da uba, da ƴaƴa, da ƴan uwa waɗanda suke dangi na kusa. To ko su idan ba musulmi ba ne, haramun ne ka kaunace su. Kamar yadda nassi na Alkur'ani shi ne ya tabbatar mana haramcin ƙaunar duk wanda yake ba musulmi ba. Ayoyi sun wuce a lissafa, na daga cikinsu faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من هاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من الآية. وبنجي تعالى يجي بذاك سامو متعلنك إيماني دا الله سكي إيماني دينن الكيامة ba za ka same su ba suna kaunar duk wanda wato ya saba ma Allah, ya saba ma manzansa. Ma'ana me ake nihi da al-muhada anan, wanda ya kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala, ya kafirce ma manzansa. To ba yadda za a yi ka samu masu imani da Allah da ranar kiyama suna kaunar irin waɗannan mutane. Sai ce walau kanu aba'ahum, kai koda sun kasance uwayensu ne waɗanda suka haife su, aw abna'ahum ko ƴaƴansu, aw ikhwanahum ko ƴan uwansu, aw ashiratahum ko danginsu. To wannan aya tana tabbatar da duk wanda yake ba musulmi ba haramun ne ka kaunace shi, wanda ba ita kadai ba. Ga su can, ya ayyuhal ladina amanu la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabul kufra 'alal iman. Haka kuma ya faɗa la yattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Haka a cikin suratul nisa, ya ayyuhal ladina amanu la tattakhizul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. A cikin suratul ma'ida, ya ayyuhal ladina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya. Kuma haka ya faɗa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhizul ladina takhazu dinakum huzwan wa la'iba من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. أفكم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أكرشم أن سورة يتش يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. دك مدنا آيوي سنة تبتر من دحرم مؤمنين يجب أن تلمرون واندي كافر تشما وغنجي جنسا يميدا شمسين مصري baya halarta. Don haka iya kawai in mahaifa ba musulmi ba ne, haƙƙinsu na uwaye na kyautata musu wannan haƙƙi ne ko da ba musulmi ba ne, amma na ƙaunarsu to wannan kuma baya halarta, haramu ne. Na'am. Wai misali idan rashin lafiya ta gitta ma mutum a cikin wata na Ramadan, ya ajiye azumi a sababin wannan rashin lafiya, me yake kansa? Iya abin da yake kansa tuntunu Allah ya bayyana, fa idda tum min ayyamin ukhar, a fadarsa da yace wa man kana muridan aw ala safarin fa idda tum min ayyamin ukhar, duk wanda ya kasance ba shi da lafiya ko ya kasance yana kan hali na bulaguro, ya sha azumi a sababin wannan rashin lafiya da ta kwantar da shi ko kuma bulaguro, Ubangiji ta'ala ya ce fa idda tum min ayyamin ukhar, na kanshi kilga wasu kwanuka na daban domin rama adadin abin da ya sha. Don haka ita rashin lafiya uzuri ne wanda yake ba da damar mutum ya ajiye azumi, to amma ya tabbata duk lokacin da ya samu sauki ya samu ikon yin azumi, to dole ne ya rama adadin abin da ya sha. Amma in kamar rashin lafiya ce wadda mutum baya iya azumi a sababinta, an gane ko likita ƙwararre ya auna ya tabbatar masa cewa da wuya ya iya azumi a sababin wannan rashin lafiya, kuma ya kwatanta baya iya yi, kuma rashin lafiyar da likita ya tabbatar masa da wuya a warki, an gane ko da wuya a warki, to wannan iya abin da yake kai shi ciyarwa a madadin kowane yini zai ba da mundu ɗaya na abinci, alkama ko shinkafa ko hatsi ko dawa ko wake. In aka ba da fala ɗaya ta abinci wanda za ta iya kosar da mutum ɗaya, to wannan an kyautata kuma ya tsaya matsayin mudu. Wannan an kiyasta shi ne akan dattijo wanda kwata-kwata baya iya yin azumi saboda tsufa, shi ma iya abin da yake kai shi ciyarwa. To haka shi ma marar lafiyar da kwata-kwata baya iya azumi kuma rashin lafiyar da wuya a warki, to shi ma iya abin da yake kai shi ciyarwa. Amma duk rashin lafiyar da ake kyautata zaton samun lafiya ba maganar ciyarwa, sai dai mutum ya yi haƙuri har a kai lokacin da Allah ya ba shi lafiya, sannan ya rama abin da yake kan shi ko da azumin shekara nawa ne. In kuwa an wuce Allah ya karɓi rayuwarsa, to iya abin da yake kan makusantan shi shine ciyarwa, za su ciyar da abinci a madadin wannan bashin azumi da ake bin shi. Kamar yadda a magana mafi rinjaye bashi na azumi na Ramadan, idan mutum Allah ya masa rasuwa da wannan bashi, to makusantan shi ciyarwa za su yi ba rama masa azumin ba za su. Azumin da ake rama ma mamaci idan bai yi ba shine azumi wanda yake na addawal, kamar yadda hadisi ya tabbata daga Aisha Allah ya kara mata yadda, da Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda, haka kuma Abdullahi dan Umar. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun gama fasalin da ke bayani game da cewa wato shi wannan littafi da ke hannunmu, ma'ana Al-Qur'ani mai girma, zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne ya yi zance da shi, kuma ya ji yadda mala'ikansa Jibrilu alaihi salam, shi ko Jibrilu alaihi salam shi ne ya sauka da wannan Al-Qur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka iya abin da yake aqidar ahlus sunna wal jama'a, kamar yadda bayani ya gabata malai ya zo da dalilai sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar mana cewa Al-Qur'ani zancen Allah subhanahu wa ta'ala ne, shi ne ya yi zance da shi, ba halitta ba ce daga cikin halittunsa, kuma shi Al-Qur'ani harfansa da kalimominsa gaba ɗaya daga Allah subhanahu wa ta'ala suke, an gane ko? Shi ya yi zance da shi, kuma ya jiyar da sauti, ya jiyar da Jibrilu alaihi salam, shi ko Jibrilu ya saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ita ce iya abin da yake aqidar ahlus sunna wal jama'a. tare da cewa su wasu sun saba al-mutakallima, sun tafi akan cewa kamar yadda su jahmiya su sun tafi akan cewa al-qur'ani wato halitta ce daga cikin halittun Allah subhanahu wataala. To al-qur'ani ba halitta bane, an gane ko sifa ce ta Allah subhanahu wataala, dan haka shi ya tabbatar mana na daga cikin dalilai fadarsa, wa in ahadu minal mushrikina stajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'amana dhalika bi annahum qaumun la ya'lamu. Shine yace idan ɗaya daga cikin mushrikai ya nemi ka bashi tsaro da kariya yazo nan cikin jama'a ta musulmi, Ubangiji ta'ala ya ce ba shi tsaro da kariya hatta ya sami a kalamun Allah har ya ji zancen Allah, in ya gama sun ma'abliguhu ma'amana ka isar da shi inda zai amintu, an gane ko a raka shi a fitar da shi sai an kai shi inda zai amintu. Kaga anan Ubangiji ta'ala ya jingina zancen izuwa kansa hatta ya sami a kalamun Allah shi ne wato al-Qur'ani. Wadda haka bayani dai a takaice ya gabata akan wannan babi, akan wannan fasali, malam ya rufe da fadarsa da yace wattafaqal muslimuna, yace musulmi gaba ɗayan su sun yi ittifaki, ma'ana babu sabani tsakankanin su ala addi suwar qur'ani wa ayatihi, akan kididdiga surori na al-qur'ani da ayoyinsa. Qur'ani yana kunshe da sura 114 wa kalimatihi, haka nan kididdiga kalimominsa wa hurufihi da harufansa. Malam yace wala khilafa bainal muslimina, babu sabani tsakankanin jama'a ta musulmi, fi anna man jahada minal qur'ani suratan aw ayatan aw kalimatan aw harfan muttafaqan alayhi, babu sabani tsakankanin jama'a ta musulmi tun can har izuwa, an gane ko, tun lokacin sahabbai har izuwa yau, duk wanda yayi musan wata sura daga cikin surorin al-Qur'ani ko yayi musan wata aya daga cikin ayoyinsa ko wata kalima daga cikin kalmominsa aw harfan ko wani harafi na al-Qur'ani muttafaqan alayhi wanda aka yi ittifaki akan shi babu sabani. Malam yace annahu kafirun, babu sabani cewa kafiri ne, mutum ya kafirta aya ɗaya ta al-Qur'ani ko wata kalima ko wata ko wani harafi wanda an yi ittifaki a kansa, in dai mutum yayi musu yace shi bai yadda ba abu kaza ba al-Qur'ani bane, to wannan ya kafirta. Malam yace wa fi hadha hujjatun qati'atun ala annahu hurufun, game da wannan bayani malam yace akwai hujja mai yanke duk wata jayayya da duk wani kai kawo akan cewa al-Qur'ani harufa ne, harufa ne da kalmomi da ayoyi, wanda ko Ubangiji ta'ala shine yayi zance da wannan harufa, ya ji yadda Jibrilu alaihi salam, Jibrilu ya saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Za mu tashi fasali na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, faslun, wal mu'minuna yarawna rabbahum fil akhirati bi absarihim wa yazurunahu wa yukallimuhum wa yukallimuna. Qala Allahu ta'ala wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira, wa qala ta'ala kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun falamma hajaba ulaika fiha lis-sukhdi dalla ala anna al-mu'minina yarawnahu fiha lir-riba wa illa lam yakun bainahuma farq. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar la tudamuna fi ru'yatihi hadithun sahihun muttafaqun alayhi wa hadha tashbihun lirru'yati birru'ya la lilmar'i bilmar'i fa inna Allah ta'ala la shabiha lahu wa la nadhir. Malam Allah ya ji kansa na fada, wato wannan fasli ne wanda ke bayani game da wata mas'ala daga cikin wato mas'aloli na aqida, ita ce mas'ala ta ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ita mas'ala ta ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala tana da alaka wato da mas'ala ta as-sifat, wato sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala. Sai dai mas'ala ce wanda take zaune da gindin kanta, an gane ku, ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala shine anan. Wato malam yayi fasli na musamman, sai yake cewa wal mu'minuna yarawna Allah ta'ala fil akhirati bi absarihim, ma'ana abu wanda yake tabbatacce a cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a, mu'minai za su ga ubangijinsu mai girma da daukaka wato a lahira, bi absarihim kuma da idanunsu, wanda wannan cewa bi absarihim malam domin ya tabbatar mana cewa ganin da mu'minai za su ma ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama gani ne wanda yake na hakika, kuma ru'ya ce wanda take ainiya basariya, da idanunsu wanda Allah ya halitta musu da su ne za su ga ubangiji subhanahu wa ta'ala. An gane ko, ba ru'ya bace ba ilmiya kamar yadda su wato al-mutakallima suka tafi akan cewa a ba ganin ida bane ba, a gani ne wanda yake haka a ma'anance kawai. Wanda ita wannan mas'ala ta ganin Allah subhanahu wa ta'ala a lahira, ahlus sunna wal jama'a gaba ɗayan su sun tabbatar da cewa wannan tabbas ne, kamar yadda alqur'ani ya tabbatar mu'minai, wannan hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar, wanda hadisan da suka zo akan cewa mu'minai za su ga ubangijinsu hadisi ne wanda yake mutawatir, sahabban da suka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama adadin su ya wuce alissafa, dan haka duk wani littafi na aqida na aqida ta ahlus sunna wal jama'a kalla ka samu littafi babu wannan mas'ala a cikin sa, duk littafin da aka wallafa akan aqidar ahlus sunna wal jama'a a baya har zuwa yau, kowane littafi sai ka samu mas'ala ta ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Balma wasu daga cikin magabata littafi na musamman suka wallafa akan wannan mas'ala, kamar yadda al-Imam Ad-Darqutni Allah ya ji kansa ya wallafa littafi na musamman ya ambace shi da suna ar-ru'ya, wanda littafin akwai shi an buga shi. Haka al-Imam Al-Ajuri littafi ya wallafa na musamman akan wannan mas'ala, ya sanya ma littafin suna At-Tasdiqu bin-Nazari ila Allah fil Akhirah, wanda shi wannan littafi yana kunshi a cikin littafinsa wato a shari'a. To haka littafin kuma an ɗabba'a shi na musamman, shi wannan kenan At-Tasdiqu bin-Nazari ila Allah fil Akhirah. To shi ne anan kenan malami yake faɗa, yake cewa wal mu'minuna yarawna Allah ta'ala fil Akhirati bi absarihim, mu'minai wato a lahira za su ga ubangiji subhanahu wa ta'ala bi absarihim da idanunsu, kamar yadda su waɗanda suka yi inkari game da ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin su akwai al-mu'tazila, domin su mu'tazila ba su yarda ba da cewa za a ga Allah subhanahu wata'ala a lahira. Haka waɗanda suka bi sahun su akwai ar-rafida, ɗan shi'a, su ma ɗan shi'a ba su yarda ba da ganin zatin Allah subhanahu wata'ala a lahira. Haka nan wato zaidiyya da al-ibadiyya, wanda su ibadiyya suna ɗaya daga cikin al-khawarij, su ma ba su yarda ba da cewa za a ga Allah subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama. To amma su kuma daman su waɗanda suke masu zurfafawa, masu wuce gona da iri, daga cikin al-jahmiyya da su da al-falasifa, ƴan falsafa, su abinda ma suke inkari ya fi inkarin wato ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala. An gane ko? Don haka su daman ba ma wai ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala, abinda suka yi musu ya ma wuce wannan matsala. To don haka shine kenan anan malam yayi wannan fasili na musamman, wato domin tabbatar mana da cewa muminai za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da idanunsu wato a ranar kiyama. Tare da cewa a jimilce akwai wasu bawa'if waɗanda suna danganta, suna kai dangane zuwa sunna, irin su asha'ira, irin su maturidiyya, to su sun tabbatar da ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala a jimilce, illa kasancewar sai suka fada cikin wani matso-matso inda suka kasa fitowa, har ya kai wato su wato al-mu'tazila suna kafa musu hujja. Domin su al-asha'ira da al-maturidiyya su suna basi tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ɗaukaka, an gane ko, al-ulu. To amma sun ce za a ga Allah subhanahu wa ta'ala, shi kuma ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala ya lazimci ɗaukaka. Kenan in kuka tabbatar da ru'ya cewa za a ga zatin Allah subhanahu wa ta'ala, to dole ku tabbatar da cewa Ubangiji ta'ala ya ɗaukaka a kan al'arshinsa. Tunda suna cewa ru'ya bila muqabala, gani ne ba tare da gaba da gaba ba, ko kuma ru'ya an gane ko wadda take wai ba ta da wata jiha, to dole sai kun tabbatar masa da ɗaukaka, domin Ubangiji ta'ala ya ɗauka yana cikin jihatul ulu, ma'ana ya ɗaukaka a kan al'arshinsa, ɗaukaka wadda ta dace da girmansa. To har ya kai abokan jayayyarsu suna kafa musu hujja, in dai kun tabbatar da ru'ya cewa za a ga Allah, to dole ku tabbatar da cewa Allah ya ɗaukaka a kan al'arshinsa. To don haka a aqidar ahlus sunna wal jama'a, muminai za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, za su gan shi kuma gani wanda yake da idanu. Shine malam sai yake faɗa, sai yace waya zurunahu, kuma za su ziyarce shi, tare da cewa hadisin cewa za su ziyarci Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wannan hadisi ne dha'ifi, bai inganta ba kamar yadda wato bayani ya gabata, kamar yadda bayani ya gabata. Shine sai ya ce wayukallimuhum, Ubangiji ta'ala zai musu zance, wayukallimunahu kuma za su yi masa zance. Wanda waɗannan hadisai ne ingantattu suka tabbatar da cewa Ubangiji ta'ala zai ma muminai zance a ranar kiyama a gidan aljanna, kuma su ma za su yi masa, kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Manzon Allah yake cewa idan ƴan aljanna sun shiga aljanna, Ubangiji ta'ala zai faɗa ga ƴan aljanna, turiduna shay'an azidukum, shin kuna buƙatar wani abu na dada muku? Sai su ce ya Ubangijinmu, shin yanzu baka faranta fuskokinmu ba? Shin yanzu baka shigar da mu aljanna da kai mana alƙawari? shin yanzu baka tsiratar da mu game da gidan wuta? Wace ni'ima ta wuce haka? Ubangiji ta'ala sai ya koma faɗa, turiduna shay'an azidukum, kuna buƙatar wani abu na daɗa muku? Sai su koma ba Ubangijinsu amsar da suka bashi a karan farko, wanda a ƙarshe dai Ubangiji ta'ala zai yayi hijabi shamaki muminai su ganshi. Bazan Allah ya ce ɗan aljanna ba su taɓa samun wani jin daɗi a gidan aljanna sama da ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala. A shahid a nan kaga tattaunawa ce tsakanin Ubangiji mai girma da ɗaukaka da bayinsa muminai, kuna buƙatar wani abu na daɗa muku, kaga zance ne Allah ya musu. Su ma suka bashi amsar cewa abinda kai mana ma ya isa, ka faranta huskokinmu, ka shigar da mu aljannarka, ka tsiratar da mu game da gidan wuta. To shine anan malam yace wayukallimuhum, Ubangiji ta'ala zai musu zance, wayukallimunahu, su ma su yi masa zance. Wanda wannan yana nuna mana zancen da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi ma bayinsa muminai, zance ne wanda yake keɓantacce, wanda kuma ya keɓanta da wannan lokaci, wanda wannan yana tabbatar mana sifa ta zance ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ta'ala yana zance da nihin shi da mashi'ar shi a lokacin da yasu. A baya ya yi zance wani zancen, sai a ranar kiyama zai yi shi. Wannan zance bai yi shi ba, a ranar kiyama ne zai yi ma bayinsa muminai a gidan aljanna. To wannan yana nuna cewa zance ne kenan wanda yake keɓantacce. To shine malam sai ya fara zo mana da dalilai, yake cewa qala Allahu ta'ala, Ubangiji mai girma da ɗaukaka ya faɗa a cikin suratul kiyama, wujuhun yawma idhin nadira, wasu huskoki a yinin da alkiyama ke tabbata. Ubangiji ta'ala ya ce nadira, wato masu kyawu ne. Me ake nihi da nadira? Ai minan nadira ne, in aka ce annadira shine haske da kyalli da kyawu da yake kasancewa a cikin huska, kamar yadda can ya ce walaqahum nadratan wasurura, haka ya ce tarifu fi wujuhihim nadratan na'im, shine ya ce wujuhun, wasu fuskoki, yawma izin, a wannan yini da alkiyama ke tabbata nadira, Ubangiji ta'ala ya ce masu kyawo ne, ma'ana masu haske ne da kyalli, Allah ya sanya mu a cikinsu. Sai ya ce ila rabbiha, su ma'abuta waɗannan fuskoki izuwa ga zatin Ubangijinsu nadira, Ubangiji ta'ala ya ce masu kallo ne. Wannan bayani ne a bayyane game da cewa muminai za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama, kuma gani biyu za su yi masa. Gani na farko za su gan shi a filin alkiyama, na biyu a gidan aljanna. An gane ko? Kamar yadda dalilai daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar, a filin alkiyama muminai za su ga Ubangijinsu, kuma haka in sun shiga aljanna za su gan shi. Shine yace ila rabbiha nadira, izuwa ga Ubangijinsu wato masu kallo ne. Kaga wannan aya tana tabbatar mana ganin da muminai za su ma Ubangijinsu a ranar kiyama kenan ruqya ce wanda take albasariya, gani ne wanda yake na ido, tare da cewa su almu'awwila almutakallima su sun fassara ila rabbiha nazira, wacce suka yi ila sawabi rabbiha nazira ay muntazira, wai suna jira ne wai zuwa ladan Ubangijinsu. Wanda wannan tawilin nasu tawili ne wanda yake batacci, domin shi lafazin nazar idan yayi ta'addi da ila, to ma'anarsa shine gani na ido. An gane ko? Idan aka ce nazara ila kaza, to wannan gani ne wanda yake na ido, kamar yadda anan ya ce ila rabbiha, izuwa ga zatin Ubangijinsu nazira, Ubangiji ta'ala ya ce masu kallo ne. Kamar yadda can in ka ɗauka, me Allah ya faɗa a can cikin suratu Kaf, awalam yanzuru ila samai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Ubangiji ta'ala yace awalam yanzuru ila samai, shin yanzu ba sa kallo zuwa sama? Kaga ru'ya ce ainiya, wai yanzu da idanunsu ba sa kallon sama yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gine ta, ya tsira ta ba tare da wani gimshiki ba. Kuma me ya faɗa? Unzuru ila samarihi idza asmara wa yanbi. Ubangiji ta'ala ya ce unzuru ila samarihi, ku kalli ‘ya’yan itace idza asmara, lokacin da itace suka yi ‘ya’ya wa yanbi, wato ‘ya’yan itacen suka nuna, ku kalla za ku ga abin al’ajabi, abin mamaki, kuma za ku ga dalilin da ke tabbatar muku da girman Ubangiji subhanahu wa ta’ala da kaɗaitar shi. To don haka lafazin nazara, annazar, idan ya yi ta’addi da ila, kenan ma’anar shi shi ne kallo wanda yake na ido. Amma idan ya yi ta’addi da fi, an gane ko da fi, to wannan kuma abin da yake nihi shi ne lura da tunani. Kamar yadda Ubangiji ta’ala yake faɗa a walam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min shay'in wa ana asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum. Ubangiji ta'ala yace a walam yanzuru, shin ba sa kallo, ba sa tunani fi malakutis samawati wal ard, game da halittun sammai da ƙasai? Kaga anan tunani ne ake ne. Haka kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa qul inzuru ma za fi samawati wal ard wama tughni al-ayatu wan-nuzuru an qaumin la yu'minun. Ubangiji ta'ala yace ku yi nazari, ku yi tunani game da abin da ke cikin sammai da ƙasai na halittu. Kenan lafazin an-nazar, in yayi ta'addi da fi, ma'anar shi tunani. In yayi ta'addi da ila, ma'anar shi gani na ido. Amma in yayi ta'addi da kansa ba tare da wani harafi ba, to ma'anarsa shine al-intizar wa tawaqquf, kina jira. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa yawma yaqulu al-munafiquna wal-munafiqatu lil-ladhina amanu duruna naqtabis min nurikum. Kaga anan yayi ta'addi ne bi nafsihi, wannan labil harf unzuruna, ma'ana ai ku jira mana, ku jira, ku dan saurara mana, ku dan yi jira, mu dosani wani abu daga cikin haskenku. To dan haka anan kaucewa ne suka yi wai ila rabbiha nazira, wai sai suka ce wai ila sawabi rabbiha nazira, ai muntazira, wai suna masu jira zuwa ladan Ubangijinsu. Domin su ba su yarda ba da cewa mu'minai za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, su suna ganin cewa a iya ƙarancin tunaninsu, wai in sun tabbatar da ganin zatin Allah kenan sun kamanta Allah da wata halitta, kenan suna ganin cewa kenan Allah jiki ne. Shi ko ya faɗa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. To haka a duk wata sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala da suka yi inkari, wannan ita ce shubhas. A taƙaice kenan, ita wannan aya tana tabbatar da cewa mu'minai za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce wa qala kalla innahum ar-rabbihim yawma idhin lamahjubun. Ubangiji ta'ala yace kalla, gaskiya ne, innahum, lalle su waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu, suka ƙaryatar da yini na alkiyama, innahum, lalle su ar-rabbihim, game da ganin zatin Ubangijinsu yawma idhin, a wannan yini, lamahjubuna, Ubangiji ta'ala ya ce lalle abin shabakancewa ne, ba za su gan shi ba, ba za su gan shi ba. Shi ne malam sai yake faɗa ya ce falamma hajaba ula'ika fi halis suqi, yayin da Ubangiji ta'ala ya sha makance waɗannan bayi nashi waɗanda suka kafirce masa game da ganin zatin shi a hali wanda yake na fushi, saboda yayi fushi da su, mala yace dalla ala annal mu'minina yarawnahu fi halir rida, wannan yayi nuni akan cewa mu'minai za su ganshi a cikin hali na yarda da amincewa. Menene yasa Allah ya shabakance kafirai cewa ba za su ganshi ba? Saboda yayi fushi da su, rashin ganin zatin Allah ga waɗanda suka kafirce masa azaba ce da wata ukuba ta musamman. To su ko mu'minai ya yarda da su, ya amince musu, an gane ko? Kenan wannan yarda da amincewa da yayi da su dalili ne wanda yake tabbatar da cewa za su ganshi. Wanda kafin malam da yawa daga cikin magabata sun kafa hujja da wannan aya, na daga cikin su al-Imamu Shafi'i, Allah ya ji kansa yace wannan aya tana tabbatar da cewa mu'minai za su ga Ubangiji. Mafhumul mukhalafa kenan. Su kafirai Allah ya sha makanci ya tsare cewa ba za su ganshi ba saboda yayi fushi da su. To mu'minai tunda ya yarda da su, ya amince da su, wannan yana nuna cewa za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ne malam anan kenan da ya zo da wannan aya, kalla innahum ar rabbihim yawma idhin lamahjubun, sai ya ce falamma hajaba ulaika, yayin da Ubangiji ta'ala ya sha makance su waɗannan bayi nashi waɗanda suka kafirce masa game da ganin zatinsa, fi halis suqi, a halin fushi da yayi da su, dalla ai wannan yayi nuni ala akan cewa annal mu'minina lalle mu'minai yarawnahu fi halir rida, za su ganshi a hali ne yarda da amincewa da yayi da su. Mala yace wa illa lam yakun bainahuma farqun, yace in ko ba haka ba, yace to babu bambanci tsakanin mu'minai da kafirai kenan. In har a ce mu'minai ma ba za su ganshi ba kamar yadda kafirai ba za su ganshi ba, to menene bambanci? Kenan hukumar gaba ɗaya ta hada mu'minai ta hada ka, tunda su wannan azaba ce ta musamman, Allah ya sha makance cewa ba za su ganshi ba. Kenan wannan dalili ne wanda yake nuna su mu'minai tunda ya yarda da su, ya amince da su, za su ganshi. In kuwa ba haka ba ne, an ce kenan da mu'minai da kafirai ba za su, kenan wannan babu wani bambanci. To shi ne anan malam sai ya zo da fara wannan kenan daga cikin ayoyi na Al-Qur'ani, tare da cewa akwai ayoyi guda biyu waɗanda suke tabbatar da cewa mu'minai za su ga Ubangijinsu. Malam bai zo da su ba. Aya ta farko tana cikin suratu Yunus, fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, lillazina ahsanul husna wa ziyada, Ubangiji ta'ala yace na ga waɗanda suka kyautata tsakaninsu da Ubangijinsu, ma'ana suka tsara dokokinsa. Ubangiji ta'ala yace na gare su al-husna ita ce aljanna, sai yace wa ziyada, wato da ƙari na musamman. Wannan aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara mana ita a cikin hadisi sahihi, yace al-husna ita ce aljanna, ziyada sai yace an-nazaru ila, wato ila wajhillahi al-karim, gadi zuwa fuskar Ubangiji subhanahu wa ta'ala mai girma. Haka aya ta biyu na cikin suratu Kaf, Ubangiji ta'ala ya ce lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, daga ƴan aljanna duk abinda suke so a gidan aljanna za a zo musu da shi. Ubangiji ta'ala ya ce wa ladaina mazid, kuma a gungu suna da ƙari na musamman. Menene ƙarin? Shi ne ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala. To da haka a takaice, waɗannan ayoyi guda hudu da waɗannan biyun da malam ya zo da su da waɗancan biyu, dukkansu suna tabbatar da cewa mu'minai za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama, gani na farko a filin alkiyama, gani na biyu kuma a gidan aljanna. Allah ya sanya muna daga cikinsu. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مزا الله صلى الله عليه وسلم يا فدا innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadhal qamara. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle ku mu'minai da sannin za ku ga ubangijinku a ranar kiyama kama tarawna hadhal qamara. Maza Allah yace kamar yadda kuke ganin wannan wata. Maza Allah yace la tubamuna ko kuma la tubamuna, magana kamar yadda yazo a cikin wata riwaya la tudamuna, ma'ana ba a tauye muku komai fi ru'yatihi game da ganin sa kenan. Min abai, idan aka ce abai shine wato tauye abu. Ko kuma la tudamuna, ma'ana ba za ku ringa matsatsa da juna, kuna turayya da juna a wajen ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala. A wata riwaya la tudaruna, ma'ana ba za a ringa cutar da ku, ka ringa wani ka taka ni, ko wani ka ture ni, ko wani ka kare ni a wajen ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda wannan tambaya ce wani daga cikin sahabbai ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya rasulullahi kaifa nara rabbana wa nahnu jami'un wa huwa wahid, yaya za mu ga ubangijin mu alhali mu muna da yawa shi kuma shi ɗaya ne. Shi sahabin yake tambaya, kamar yadda idan mutane sun taru suna son su ga abu wanda yake ɗaya ɗaya, to kaga za a ringa cunkoso ana turayya da juna, wani ya kare wani, wani ya taka wani, wani ya tura wani. To shine a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake bashi amsar cewa innakum satarawna rabbakum, lalle ku mu'minai za ku ga ubangijinku kama ta rauna hazal qamara, kamar yadda kuke ganin wannan wata. Kamar yadda a cikin wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace kama ta rauna al-qamara laylatal badri, kamar yadda kuke ganin wata daren cikarsa daren 14. A gane ko laysa dunahu sahab, wato babu wani girgije da ya kare shi, haka za ku ga ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wata ba a ce masa Badr sai in ya kai 13, 14, 15 su ne kwanukan cikar shi lokacin da ya cika, a lokacin nan da yake karɓa suna al-Badr. Maza Allah kuma akada ya ce laysa dunahu sahabun, babu wani girgije da ya kare shi, yadda kuke ganin wannan kwallon wata ya ce haka za ku ga ubangijinku. To kaga shi gano wata ko kun kai miliyan nawa ko miliyar nawa adadin ku ya kai, kowa daga inda yake zai ga wata, kuma wata daya daya ne, da wanda yake zaune, da wanda yake kwance, da wanda yake tsaye, ba maganar wanda ya kare ni, kowa daga inda yake ba maganar sai ka hau wani tudu ko kuma ka shiga wani wanda, a'a daga inda kake in ka daga kanka zaka ga wata. To haka mu'minai gaba ɗayan su za su ga ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda suke ganin wata, ba tare da wani abu ya kare shi ba. Shi ne wanda yake faɗa hadisu sahihun muttafaqun alaihi. Wannan hadisi hadisi ne ingantacce, kuma hadisi ne wanda yake muttafaqun alaihi, wanda al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim wato sun yi ittifaki akan fitar da wannan hadisi wato a cikin littafin su. Da haka kenan wannan hadisi malam ya zo da shi domin tabbatar mana cewa mu'minai za su ga ubangiji subhanahu wata'ala wato a ranar kiyama, wanda kuma wannan ni'ima ce babba daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala yake jaddada ma mu'minai. Wanda a duk ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya jaddada ma 'yan aljanna, to babu ni'ima sama da ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala. To shi ne malam sai yake faɗa sai ya ce wa haza tashbihun lirru'ya birru'ya la lilmar'i bilmar'i. Malam yace wannan wato kamantawa ce ga gani birru'ya wato da gani la bil mar'i bil mar'i ba abinda ake gani da wani abin gani bane ake kamantawa a yadda muke ganin wata haka kenan ba tare da junan mu yana turayya da juna kowa daga inda yake zai ga kallon wata to haka kenan mu'mine za su ga ubangiji subhanahu wata'ala kowa daga inda yake ba maganar wani ka kare ni ba maganar wani ka ture kenan kamanta gani ne da gani ba abun gani bane ba ake kamantawa da gani domin wata bai kama da Allah subhanahu wata'ala wata halitta ne daga cikin halittunsa shi ko ya faɗa laysa kamislihi shay'un wani abu bai zaman tuba kwatancin ubangiji subhanahu wata'ala mala yace fa inna Allah ta'ala domin ubangiji mai girma da daukaka la shabiha lahu babu wani wanda yake kama da shi wala nazira kuma ba shi da kini shine wanda yake tamka daidai da shi babu kamar yadda ya faɗa laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kuma kamar yadda ya koma faɗa walam yakul lahu kufuwan ahad kamar yadda ya faɗa halta alamu lahu samiya dukkan waɗannan ayoyi suna kore ma ubangiji subhanahu wata'ala kamantacce ne da bayinsa da halittunsa to dan haka su waɗanda suke wannan kenan kaɗan ne daga cikin dalilan da malam ya zo da su tare da cewa su waɗanda ba su yarda ba da cewa aga Allah subhanahu wata'ala a ranar kiyama waɗanda suka yi musu sun kafa hujja da fadar Allah subhanahu wata'ala can cikin wato suratul an'am la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir wanda ita wannan aya da suka kafa hujja da ita wato malamai sun tabbatar musu cewa ita wannan aya hujja ce akan su domin ita ayar tana tabbatar da cewa mu'minai za su ga ubangiji sai dai ba za su yi idraki ba ma'ana shine ihada da ganin zatin ubangiji subhanahu wata'ala idan aka ce idraki ya zamanto kaga abu ta ko ina ba wani abu da ya koye maka to shine yace la tudrikuhul absar wato magannai ba sa ganin ba sa riskar ubangiji subhanahu wata'ala ma'ana su kiwaye da ganin shi domin ya faɗa wala yuhiduna bihi bi shay'in min ilmihi illa bima sha sannan kuma suka kafa hujja da fadar Allah subhanahu wata'ala wato suka kafa hujja da fadar Allah subhanahu wata'ala lokacin da annabi Musa alaihi salam wato ya nemi ganin zatin Allah subhanahu wata'ala da ya ji zancen Allah subhanahu wata'ala bege sai ya kai shi zuwa roƙon Allah subhanahu wata'ala cewa yana so ya ga zatinsa kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratul a'raf ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين Ubangiji ta'ala ya ce lokacin da Musa alaihi salam ya zo miƙatinmu ma'ana alƙawalin da muka yi da shi lokacin yayi ya zo wa kallamahu rabbuhu ubangijinsa ya yi masa zance qala rabbi annabi Musa sai ce ya ubangiji na arni anzur ilaik ya Allah nuna min zatinka na ganka da idanuna Ubangiji ta'ala ya ce masa lan tarani Musa ba za ka iya gani na ba ba za ka iya gani na ba sai ya ce walakin unzur ila aljabali sanade Ubangiji ta'ala ya ce kalli
wannan dutsi wanda ke kusa da kai, haske na zai bayyana ga wannan dutsi. In har hasken zati na ya bayyana ga wannan dutsi, wannan dutsi ya jimre ya tabbata a gunsa, to fa saufa tarani, ka tabbata da sannu kai ma za ka iya gani na. Shine Allah ya ce masa walakin unzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa saufa tarani. Falamma tajalla rabbuhu liljabali, lokacin da hasken zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana ga wannan dutsi, ja'alahu dakkan, hasken zatin Allah subhanahu wa ta'ala sai ya maida wannan dutsi ya nike ya zama gari. Wa karra Musa sa'iqa, take yake annabi Musa sai ya fadi yana sume. Falamma afaqa, lokacin da ya falfado ya dawo cikin hayyacinsa, qala subhanaka, sai ya ce tsarki ya tabbata gare ka ya Ubangiji na, tubu ilaika, na tuba zuwa gare ka game da wannan abin da na nema, wa ana awwalul mu'minin, lalle ni ne farkon masu imani akan cewa wata idaniya a nan duniya bata isa bata ganka. To wannan aya sun kafa hujja da ita akan cewa kwata-kwata ba a ganin zatin Allah, saboda wai an zo da lafazin lan, suka ɗauki cewa ita lan in ta zo ta kure abu har abada kwata-kwata. Don haka Ibn Malik sahibul alfiya ya maida musu martani a cikin, yake faɗa a cikin littafinsa Al-Kafiyatu Shafiya, littafi ne na nahawu wanda akalla ya fi baiti 2000, a cikin shi shine yake cewa wa marra annafiya bi lam muabbada fa qawla hurdud wa siwahu fa abuda, yace wa marra annafiya bi lam muabbada, duk wanda yake ganin lan tana kore abu har abada, yace fa qawla hurdud, yace watsar da fadarsa, wa siwahu fa abuda, fadar da ba ita ba, yace ka karfafe ta cewa lan ba a kowane lokaci bane take kore abu har abada. Yanzu misali can cikin suratul baqara Allah ya faɗa game da yahudu, me ya faɗa? Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin. Ubangiji ta'ala yace ce da su, in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas, in har gidan lahira aljanna cewa ta ku ce ku kadai yahudu banda sauran mutane kamar yadda kuke rayawa, to fatamanna wal mauta, ku yi gurin mutuwa, domin ba yadda za a yi bawa ya shiga aljanna sai ya mutu. To tunda kun ce aljanna ta ku ce ku kadai banda sauran jama'a, ku yi gurin mutuwa in kuntum sadiqin, in har da gaske ne. Ubangiji ta'ala ya ce walan yatamannahu, ba yadda za a yi yahudu su yi gurin mutuwa, bima qaddamat aydihim, a sababin abinda hannayensu ta gabatar na miyagun ayyuka. Ba yahude sai dai mutuwa ta zo masa, amma ba yahude ba zai taba yin gurin mutuwa kamar yadda Allah ya faɗa. Sai ce wallahu alimun bil zalim, to kuma sai gaya a ranar kiyama a cikin muta suna gurin mutuwa. Wana daw ya maliku li yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun, kaga da yace walan yatamannahu abadan, har abada ba za su yi gurin mutuwa. Nan ku sai yace wana daw ya maliku li yaqdi alaina rabbuk, kaga wannan yana tabbatar da ita nan ba ta kore abu dindindin a ce har abada. An gane ko? Sai da dalili. Haka in ka koma cikin suratu Yusuf, lokacin da ɗan uwan annabi Yusuf da suka zo da ɗan uwan annabi Yusuf aka rike shi a sunan cewa yayi sata, sun yi sun kasa yadda za su kubutar da ɗan uwansu, kamar yadda Allah ya kissanta mana me suka faɗa. Falamma stayasu minhu khalasu najiya qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawsikan min Allah wa min qablu ma farraqtum fi yusuf, sai ya ce falan abrahal arda hatta ya'zana li abi aw yahkum Allah li wa huwa khairul hakimin, cai falan abrahal arda, yace bazan gushe ma wannan gari wannan kasa, yace hatta ya azana li abi, sai idan mahaifina ya bani izinin cewa in dawo, aw yahkum Allahu li ko kuma Allah yayi wani hukunci gare ni wa huwa khairul hakimin. To dan haka ita nan ba ta kure abu kwata-kwata. Dan haka ita wannan aya da suka kafa hujja da ita Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa a karkashin ayar sai da ya maida musu martani ta huska goma cewa wannan aya tana tabbatar da cewa mu'mine za su ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Haka Ibn Abi al-Izz al-Hanafi a cikin littafin sa na sharhin al-Aqidatu al-Tahawiyya ya kuro waɗannan wato bayani wannan huska goma da Sheikhul Islam ya kawo. Huska ta farko shine kasancewar wato shi ganin zatin Allah Subhanahu wa Ta'ala abu ne wanda Allah Subhanahu wa Ta'ala a nan duniya bai ba mu'mine karfin idanun da za su iya ganin zatin Allah, amma a lahira Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala zai ba su wannan dama. Kenan wannan aya mai take nunawa sauki cewa idan Allah ya nufaci mu'mine su ga zatin shi to za su ganshi a ranar kiyama. Sannan kuma ita wannan aya hannu tana tabbatar da cewa duk yawan mutane, duk yawan ƴan aljanna, wannan baya hanawa su ga zatin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Kamar yadda kuma ita wannan aya tana tabbatar da cewa wato ita aya tana nuna cewa ba yadda za a yi shi Annabi Musa, aya tana nuna cewa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala kamar yadda ya bayyana ga wannan dutse, dutse ya rugulguje, kaga dalili ne wanda yake nuna cewa zai bayyana ga bayin shi mu'minai idan ya so a ranar kiyama su ganshi. Huska ta biyu kuma bai dace ba da matsayin Annabi Musa alaihi salam ya roki Ubangijin shi abinda kwata-kwata ba zai yiwu ba, ba yadda za a yi abinda ba zai yiwu ba Annabi Musa ya roki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaga abu ne wanda yake iya yiwuwa, to sai dai ba a mahallin da zai yiwu ba ne, a duniya ba wanda yake da idaniyar da zai ga zatin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamar yadda hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi sabani game da cewa ya ga zatin Allah Subhanahu wa Ta'ala daren da aka tafi saman bakwai da shi ko bai gani ba. Dan haka fada bai rijayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da idanin shi bai gaba Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, domin an tambaye shi kaga Ubangijin ka sai ya ce nurun anna arahu, haske ya sha makance tsakanina da shi yaya zan ganshi. Kenan ru'uyar da manzon Allah ya ga Ubangijin shi ru'uya ce wanda take kalbiya, fu'adiya, kamar yadda ya fada ma kazabal fu'adu ma ra'a, ayar da Abdullahi dan Abbas ya kafa hujja da ita akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Ubangijinsa da me ya ganshi da zuciya amma da idanu ne ganshi ba, kamar yadda manzon Allah ya fada cewa innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu, kusan da cewa ba za ku ga Ubangijinku ba sai kun mutu. Hadisi yana cikin Sahihu Muslim, ba wani wanda yake da idaniyar ganin zatin Allah Subhanahu wa Ta'ala a nan duniya sai idan mutum ya mutu, mu'mine za su ganshi a filin kiyama kuma za su ganshi a gidan aljanna. Dan haka malamai suka ce duk wanda yake da awar ganin zatin Allah cewa ya ga Allah a nan duniya to zindiki ne, kamar yadda wani malami yake faɗa wa man qala fid dunya yarahu bi ainihi fadhalika zindiqun bagawa tamarrada, duk wanda yace a duniya yana ganin Allah da idanunsa to wannan zindiki ne, kuma ya ketare iyaka yayi tsaurin kai ga Ubangijinsa. Dan haka hatta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ga Ubangijin shi Subhanahu wa Ta'ala da idanun da Allah ya halitta masa, ya ganshi ne da zuciyarsa kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya tabbatar. To dan haka a takaice dai abinda muke so mu sani, wannan bayani da malam yayi dalilai ne waɗanda suke tabbatar da cewa yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a mu'minai za su ga Ubangiji a ranar kiyama. Ganin zatin Allah Subhanahu wa Ta'ala ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Allah yake jaddada ma ɗan aljanna, kuma babu wata ni'ima mafi daɗi sama da ita. Allah ya sanya muna daga ciki. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.